This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfilu Hashim Gumel a sarar abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba 31 ga watan Janairu na shekarar 2024. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa gwamnonin Arewa maso yammacin Najeriya sun sha alwashin kawo ƙarshen ƴan ta'adda da ke addabar yankin. Sannan za ku ji tsokacin masana kan yadda kayan masarufi ke ci gaba da tashin goren zabi a Najeriya. Bayan nan kuma muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba da Sulemumunu Barmaje gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. A yau Laraba ne Amurka ta agaba takunkumi kan wasu hukumomi uku da wani mutum daya da ke zaune a Turkiya da Lebanon saboda ba da tallafin kuɗi ga cibiyar hada-hadar kuɗi da dakarun Quds Post na Iran da ƙungiyar Hezbollah ta Lebanon ke amfani da su. A cikin wata sanarwa ta fitar ma'aikatar Baitul Malam Amurka ta ce waɗannan hukumomi sun samar da kuɗaɗen shiga na ɗaruruwan miliyoyin daloli daga sayar da kayayyakin Iran da suka haɗa da gwamnatin Siriya. Sanarwar ta ƙara da cewa waɗannan hada-hadar cinikayyar kayayyaki na samar da kuɗaɗe ga ƙungiyar Quds Post da ƙungiyar Hezbollah su ci gaba da ayyukan ta'addanci da kuma tallafa salon ƙungiyoyin 'yan ta'adda a faɗin yankin. Ma'aikatar Baitul Malam ta ce ta agaba takunkumi ga kamfanin mai na Mira Ihrat Izalat Petrol da ke ƙasar Turkiya mai saye da jigilar kayayyaki da kuma saye da kayayyakin Iran a kasuwannin duniya. Da kuma babban jami'in gudanarwa kuma mai kamfanin Ibrahim Talal wanda kuma aka fi sani da Ibrahim Agoglu. A ci gaba da yunkurin kasashen duniya na ganin an tsagaita buɗe wuta na wucin gadi a zirin Gaza, sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama arewaci da kudancin Gaza yau Laraba. Hare-haren na Isra'ila sun haɗa da birnin Gaza inda sojoji suka kashe mayaƙa 'yan ta'adda 15 a wani sumame ta ƙasa. A kan Yunis, babban birnin da ke kudancin Gaza, shaidu sun ba da rahoton kazamin fada baya ga wasu hare-hare ta sama. Ma'aikatar lafiya ta Hamas da ke Gaza ta ce adadin mutanen da aka kashe a hararin Isra'ila ya kai 26,900, adadin da ya haɗa da fararen hula da 'yan bindiga. Ana sa ran shugaban Hamas Ismail Haniyeh zai je birnin Alkahira domin tattaunawa kan ƙudurin tsagaita buɗe wuta da zai haɗa da dakatar da yaƙi a Gaza da kuma sako mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su. A ɗaya bangaren kuma, yau Laraba mayakan Houthis na Yemen sun ce sun harba makamai masu linzami kan wani jirgin ruwan yakin Amurka a tekun Bahar Maliya, kuma sun shirya ci gaba da kai farmaki kan jiragen ruwan Amurka da na Birtaniya. Sanarwar ta zo ne sa'o'i bayan da rundunar sojin Amurka ta ce rundunar ta USS Gravely ta harba wani makami mai linzami da 'yan Houthi masu samun goyon bayan Iran suka harba da kasar Yemen. Rundunar ta faɗi a cikin sanarwar da ta fitar cewa babu wani rauni ko ɓarna da aka samu daga harin. Mayakan Houthi sun kai hare-hare ta sama 30 da makamai masu linzami da jirage marasa matuka a cikin tekun Bahar Maliya tun tsakiyar watan Nuwamba, lamarin da ya haifar da cikas ga jigilar kayayyaki na kasuwanci a babbar hanyar ruwa. Dalilin haka, kamfanonin jigilar kayayyaki da yawa sun sauya ko dakatar da ayyukansu, inda suke aikewa da jiragensu ta hanya mai nisa da tsadar tafiya, ta wato ta ɓangaren nahiyar Afirka, maimakon amfani da hanyar da ke tekun Bahar Rum da Bahar Al-Amar. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Laraba, wata kotun tarayya ta musamman a Pakistan ta yanke tsohon Prime Minister Imran Khan da matarsa hukuncin ɗaurin shekaru 14 a gidan yari bisa zargin cin hanci da rashawa. Khan, mai shekaru 71 da uwar gidansa Bushra Bibi, an zarge su da riƙewa da kuma sayar da kyaututtukan gwamnati ba bisa ƙa'ida ba, da suka hada da kayan ado da agogo daga gwamnatin Saudiya lokacin da yake kan mulki daga shekarar 2018 zuwa 2022. Hukuncin kotun ya kuma hana su rike makaman gwamnati har na tsawon shekaru 10 da kuma tarar sama da dala miliyan 2.8 ga kowannen su. An dai gudanar da sauraron karar ne a wani gidan yari da ke kusa da Islamabad, inda tunukan ke zaman gidan yari na tsawon shekaru 3 bisa samun su da laifin cin hanci da rashawa na daban, wanda kuma ya haramta masa shiga zabe na tsawon shekaru 5. Jam'iyyar kan ta Pakistan Tehreek Insaf ko PTI da tawagan lauyoyinta sun tabbatar da hukuncin a ranar Laraba na bi cikin kwanaki 2 ga dan wasan cricket da ke daura a kurkuku gabanin zaben yan majalisar dokoki a Pakistan a ranar 8 ga watan Fabrairu. A yau Laraba majalisar dinkin duniya ta sanar da cewa adadin mutanen da yakin ya ake gwabzawa a Sudan ya raba da mahallansu ya kai kusan miliyan 8. Kwamishinan yan gudun hijira na majalisar dinkin duniya Filippo Grandi, wanda ke ziyara a kasar Habasha, ya yi kira da masu bada agaji na kasa da kasa da su bude jakarsu don yakar rikicin. Yana mai bayyana lamarin a matsayin mai tsanani. Grandi ya shaida mani ma labarai Addis Ababa cewa rikicin ya kara matukar tasiri ga fararen hula. Tun daga watan Afrilun 2023, wanda yanzu kasa da shekara guda kenan, mutane miliyan 8 ne suka rasa mahallansu a Sudan, inji shi. Ya kara da cewa fiye da mutane miliyan 1.5 sun yi gurin hijira zuwa kasashe na makwabta.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu daga Najeriya. Shugaban kungiyar gwamnonin Arewa maso yammacin Najeriya kuma gwamnan jihar Katsina Dukko Umar Radda ya ce sun shirya tsab domin tunkarar matsalar rashin tsaro da suke fuskanta da take ci ta kicinyewa. Wannan na zuwa ne yayin kaddamar da jami'an tsaron al'umma da gwamnatin Zamfara ta yi domin kare rayuka da dukiyar al'ummar jihar. Ga rahoton da wakilin Musani Shaibu Malumfashi ya aiko mana.
A Najeriya, gwamnonin jihohin Arewa maso yamma sun kuduri aniyar haɗa ƙarfi da ƙarfe don yakar ayyukan ta'addanci da nufin kare rayuka da kuma dukiyoyin al'ummominsu. Shugaban kungiyar gwamnonin shiyar, wato gwamnan jihar Katsina Malam Umar Radda, shine ya bayyana hakan a wajen bikin yayi askarawan tsaro na jihar ta Zamfara.
Mu gwamnonin Arewa na maso yamma mun shirya tsaf duk matsalar tsaron da ke damunmu. Za mu same ta, za mu yi maganinta, kuma da ta Allah za mu kawo ƙarshenta. A jihar Katsina mun kaddamar da irin waɗannan jami'an, kuma kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Muna ganin ci gaba ƙwarai da gaske. Yau mun gode ma Allah. Ga jihar Zamfara ita ma ta kaddamar da irin waɗannan dakarai, kuma insha Allah Sakkwa tana nan tafe, Kebbi na nan tafe, Kano na nan tafe, Jigawa na nan tafe, sai mun murƙushe don ta'adda a wannan ƙasa tamu. Ba sauƙi, ba za mu zauna da ɗan ta'adda ba. Ba za mu yi sasanci da ɗan ta'adda ba. Amma idan ɗan ta'adda ya juta, ya zo ya ce mu ya yadda zai aje makamansa sai mu anshe shi sai ya shigo cikin mutane.
Cikin jawabinsa, gwamnan jihar Zamfara Dr. Lawal Dare ya ce sun kafa ita wannan runduna ne na askarawan tsaro da nufin ƙara inganta harkar tsaron rayukan al'ummomin ta jihar Zamfara.
Mun kaddamar da waɗannan jajirtattu 'yan jihar Zamfara, masu kishin jihar Zamfara wajen su 646, wanda da ikon Allah za mu yi amfani su. Allah zai ba mu dama na kawo sauƙi a wannan jihar. Wannan ba wai abin Zamfara ne kawai ba, jihar Katsina sun fara. Yau mu ne na biyu da muka biyo baya. Sokoto tana nan zuwa, Kebbi na nan zuwa, Kano na nan zuwa, Jigawa na nan zuwa da Kaduna.
ASP Kabir Yahayani Marabus shine komandan ita wannan runduna, kuma nemi jin ta bakin sa game da yadda ayyuka za su gudana don kaucewa abin nan da mutane kan danye koken suna dan zargi wasu lokaci. Na kara da kiyashi.
To ai bisa ga waɗanda aka ɗauka an tace waɗanda an san suna tare da waɗannan mutane, miyagun mutane, waɗanda duk da annan mun kace da su babu wani mai matsala. Bisa gaskiya dukkan su an rantsar da su, kuma an sun ɗauki alƙawari za su tsaya su yi aiki tsakanin su da Allah, ba mu da wani matsala a cewa wai ko akwai wani wanda a tare da su. Duk inda za a shiga, duk inda za a je mu yi aiki, mu yaƙi ɗan ta'adda, wallahi za mu je mu yaƙe su, kuma babu gudu, babu ja da baya.
Gwamnatin da ta jihar Zamfara ta tanadar musu kayayyakin aiki da ababen hawa yadda za su ji daɗin gudanar da wannan gagarumin aiki da ke gabansu. Sanusi Abu Malfashi, muryar Amurka daga Gustawa, Najeriya.
A gaida Sani Sha'ibu Malfashi, ‘yan Najeriya na ci gaba da kokawa kan tashin goron zabi da kayan masarufi suka yi da ba a taɓa ganin irinsa cikin gwamman shekaru, inda wasu suke alakanta shi da karya farashin naira da cire tallafin man fetur da kuma rufe iyakokin tsandauri na ƙasar. Dangane da wannan batu na tuntuɓi Dr. Muhammad Ibrahim Aminu, masanin tattalin arziki da kuma kasuwancin zamani a tsangayar kasuwanci da ke Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, inda ya fara min ƙarin bayani kan tashin farashin kayayyakin.
Eh, lallai kam duk wanda yake da ƙananan shekaru irin namu bai saba ganin wani yanayi da aka tsinci kai na hauhawar farashin kayayyaki kuma a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci irin wannan ba. Kuma sannan ko a tarihi ba na jin a Najeriya a nan kurkusa an taɓa tsintar kaya irin wannan yanayi ne, wato tashin farashin kayayyaki wanda ake kira da tashin goron zabi. Domin za ka ga yanzu farashin yana tashi ne fiye da kima kuma a cikin ‘yan ƙananan kwanaki ko a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Wanda haka kuma ya samo asali ne da abin da gwamnatin baya ce, musamman shi babban bankin Najeriya na baya, na wato kusan a ce an talauta wato asusun da ake ajiye dalar Amurka ta hanyar azurta wasu ɗaiɗaikun mutane wanda suke da ido da kwalli ko kuma wanda suke da kusanci da gwamnati ko kuma shi babban bankin. Abu ne wanda duk muka sani yanzu a Najeriya har yanzu ma ana magana ko shari'a akan shi tsohon shugaban babban banki wanda a wancan lokacin sakaci ne ya sa aka kyale aka ci abin da aka ga dama, wanda shi ya kawo mu halin da muke ciki a
dakta. Amma wasu masu sharhi suna alakanta wannan hauhawar farashin ba wai kadai da matsalar da ta danganci babban bankin Najeriya, musamman wajen canjin dala ba, har ma suna alakantawa da janye tallafin man fetur da gwamnati ta yi, sannan da rufe iyakokin tsandauri da gwamnati ta yi, shi ma da kiya taimaka wajen yadda kayayyakin suke tashi haka.
Eh, lallai kam farashin mai da aka ya canza ko kuma tallafin mai da aka cire wanda shi ne ya canza farashin man a kasuwa, lallai wannan ma ya taimaka. To amma mu fahimci wani abu, shi kira farashin mai har kullum ina faɗa wani abu ne wanda abinda ake kira wato necessity evil, wani abu ne wanda is necessary evil, dole a yi shi ko ana so ko ba a so. Shi kira mai wato kamar mutum ya ji ciwo ne sai ka sa masa hydrogen ko ka sa masa spirit a ciwon nan don ya samu ya warke ko kuma ya kashe zafin. Cire tallafin mai a Najeriya dole ne, amma ba za mu ce da kawo matsala ga tashin farashin abubuwa ba. Lallai ya kawo tashin farashin abubuwa musamman wanda ake sana'anta su a gida Najeriya, tunda da yawa daga cikin kamfanonin suna amfani da shi wannan man fetur ne ko kuma diesel wajen gudanar da ko kuma wajen yin abubuwan da ake sana'antawa. Sannan ko abubuwan da ake kawo su cikin ƙasa Najeriya, ɗaukar su daga waje zuwa waje, ai za mu ga farashi ya canza, musamman wanda ake ɗauka da fetur, tunda an cire tallafin ne akan fetur. So ita shi ma wannan ya bada ya taimaka, amma dai kai tsaye abin da ya fi zama shi ne babba shi ne tashi na dala, tunda mu har yanzu a Najeriya ba mu da hikima ko kuma wayancewa a mu sarrafa abubuwanmu da kanmu, mun fi dogara ne akan abubuwan da aka mana su daga kasashen waje. Kaga wata kila gwamnatin da ta gabata ta zo tana ta maganar wato yin abu na kai ko kuma ya baci gida. Ba magana bace ta a shuka gero masara dawa. Idan ka kalli kasashen duniya wanda suka ci gaba na gaske, a za ga maganar masara gero dawa ba wai lalle sai an noma su a cikin kasa ba, amma sana'anta abubuwan da ake sana'anta da masara da gero da dawa din a cikin gida shine muhimmi.
To amma dakta a maganar ka kana ta ambato dala a kwanan nan gwamnatin Najeriya ko a mako nan da ya wuce naga ta saka wajen dala miliyan 500 domin biyan wasu basussuka na kudaden canji da ke tare. Baka ganin wannan kudaden da take sawa yana tasiri kuwa?
Gwamnatin Najeriya ta ranto dala biliyan 3. Ba ta ranto ba, ta karbo dala biliyan 3 daga Afreximbank bank, kuma amfanin karba wannan kudin shine za a zo a biya shi da man fetur, shi sa ma NNPC ta shiga ciki, ko kuma za a biya shi da ɗanyen mai. Amfanin karba wannan kudin shine a zo a sa shi a wato Nigerian economy ya zama dalar ta wadata, maimakon wacce aka kwashe a baya ko aka sace a baya aka ba wasu ɗaiɗaikun mutane, a dawo da wannan dala biliyan 3 cikin wato tattalin arzikin Nigeria, inda zai rage tasirin dalar, saboda akwai abin da muke kira demand and supply for money. Duk lokacin da ya zama wani kudi ne wata kasa kana buƙatar sa da yawa a kasar ka, to dole akwai yuro wannan kudin ya tashi da yawa.
Masanin kasuwanci da kuma kasuwancin zamani Dr. Muhammad Ibrahim Aminu kenan a hirar da ni da shi. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulemi Mumuni Barma. To a shirin na wannan mako za a je irin fafutukar da masu bukata ta musamman suka sa gaba a Ghana da Najeriya da Jamhuriyar Nijar, da nufin samun ababen dogaro da kai a wannan lokaci da ake ƙara matsakaimi a ayyukan fadakarwa, da nufin cire bara daga zuciyoyin waɗanda suka mayar da ita sana'a. Lura da irin ƙasƙancin da ke tattare da wannan ɗabi'a ya sa wani gurgu a ƙasar Ghana shiga harkokin kasuwanci da ɗan abin da Allah ya hore masa, a maimakon ci gaba da tara hannu kamar yadda ya bayyana wa wakilin muryar Amurka a Kumasi Hamza Adam.
Sunana Yusuf Ibrahim, ni da asalin kasar Nijar ne kuma a cikin jihar Filibe. Abun da ya kawo ni ranga shi ne a farko da gaskiya bara ne ya kawo ni a nan, saboda ba mu da aiki yi a cikin kuma a farko ma ba ka mu makaranta balantana a ce mutum yana da wani ilimi ne wani aiki hakan ga daban, to shi yasa saboda ba mu da aiki shi yasa ni kuma na fito wajen neman abinci, kuma ba ni da wata sana'a da nake yi ko ba gaskiya ba, bara ne nake yi, na yawo kasashe da dama amma ba sana'a nake a can ba, kawai yawon bara ne nake. Farko na yi zama da Lagos, kuma na yi zama Benin, Kwatano kenan, da Togo, Lome, da kuma Cote d'Ivoire da Burkina Faso. To sai ina nan sai wasu sun ka ba ni shawarar cewar da yake su a nan suke Ghana zama, sun ka ce mini ko zan zo a nan Ghana ne, da sun ka ba ni shawarar cewa in na zo nan Ghana in samu aiki da zan yi na hannu. To bayan na zo kuma sai na aka ce haka ban samu aikin ba, sai na zo ina tabara dai a cikin Ghana ɗin. To shi ne sai a cikin bara ɗin na samu ɗan jari kaɗan, sai na fara wannan sana'a. Sana'a dai gaskiya sana'a tana da kyau, don idan kana yin ta ita za ta ɗauka darajar ka ce a wajen idanu al'umma, ba a rena ka sam in kana sana'a, ba a rena ka. Amma idan kana yin bara gaskiya ko da akwai samun cikin baran gaskiya akwai tsakanci a ciki. Sana'ar da nake yi ita ce wannan ta sayar da kayan salulun ne, su handsfree da chargers da sauransu, suna nan ga da su bluetooth battery da sauransu, su nake sayarwa. Gaskiya ba laifi, tana taimaka mini bisa ga abun da zan ci da abun da zan sha, ina da iyali har ma ina ciyar da su a cikinta, komi da suke bukata a ciki nake diba ni musu, kuma gaskiya ba laifi, ina samu bakin gwargwado.
Mm-hmm.
To haka su ma na kasassu mata suka dage haikan da neman abin rufin asiri a wannan lokaci da rayuwa ke ƙara zafi a wajen masu ƙaramin ƙarfi. A cikin wannan yanayi ne irin waɗannan mata ke ɗaukar ɗawainiyar kansu da ta 'ya'yansu ta hanyar ƙananan sana'o'i a Najeriya. Wakiliyar sashen Hausa a jihohin Plateau da Nasarawa, Zainab Babaji, ta zanta da wata wacce aka haifa da lalurar kafafuwa.
Suna na uwan Langabar daga Wasai.
Wace da ƙasa yake da ita?
Ni aifiyaye ne, ubana haka yake, haka ya aifiye ni da shi. Ubana kuma gashi ya rasu ni, Allah ya raya ni. Ina tafiya da abina na kasa shi ne, komai na Ubangiji shi ya buɗa mini. Ba abin da nake a Wasai, amma Ubangiji ya buɗa mini akan na kasan nan. Gabar da yamma kudu da arewa, alhamdulillah, yawwa ina samu sosai.
To da yake wannan ya same ki tun kina yarinya kenan, an haife ki da shi wato gurguwa.
Ya da gurguwa na ka haife ni.
Tun lokacin da kika samu kanki, yaya kike sarrafa rayuwanki?
Ne, ina aikin kudi, kin ganin nan, kin ga na aikin man gida. Na yi busan shinkafa, na daka da fasfan shinkafa, na yi tafasan shinkafa, din na aikin kudi. Yawwa yanzu kuma bani ban na sayar magi ne da omo, da yanzu bani da kwari, ina sayar magi da omo da shuga. Yawwa abin
kukullawa,
ina kukullawa, ina sayarwa. Yawwa
kuma ana saya,
ana saya, yau ana saya kwano 2,100 ya siga, kwano 2,100 haka nake sayarwa. Yawwa inje.
To da yake dai kina da laluran na kasan gurgunta, kin yi aure har an samu iyali?
Ina da ɗa, yayana duk sun mutu amma ina da guda ɗaya. Ina da Muhammadu.
Yanzu kina da aure, mijinki na nan?
Miji ya mutu, ban da miji.
To yanzu yaya aka yi ta gwagwarmaya har yaron nan ban san ko ya girma ko kuma har yanzu yana ƙarami?
Muna wahala, muna aiki. Mun shan karɓa kawo mutanen zuwa sayar, mu ba su kuɗi, mu ci da namu. Haye makaranta ma, a ciki haka muke yi, mushi musha, Allah ya rufa mana asiri.
Yaron ki yanzu yana ina?
Yana na Wasai, yana sana'a, babban yaro ne, yana sana'a.
Ma ya yi yani?
Ya, yana da yanshi guda ɗaya, yana da Khadija. Yawwa.
To tun lokacin nan zuciyanki bata mutu kice tun da ina gurguwa ba zan yi aikin komai ba?
A'a, ina komai na har gobe. Har gobe ina yi, ina janna karɓa ka mutane, ina zo ina kukkulla, ina sayarwa, ba su kuɗin su.
To yanzu da yake wani lokaci akan samu ɗan tallafi ko da daga hukumomi ne, kin taɓa samun wani tallafi da za a ce an baki?
Ba taɓa bani komai ba, ba taɓa bani komai ba. Inda sai dan karɓa kayan mutanen sayar. In kai musu kudin karɓa wani.
To yanzu idan aka ce ki roƙo ma mutane ko kuma ita gwamnati, menene takamamman abin da kika ga kaman ya kamata na kasassu a yi musu?
To yanzu a dan ce mu muna kasar ku ne, muna bin Allah dukan mu da ku. Yawwa abin da Allah ya ba ku shine da ku ba mu.
Misali yanzu kina sayan kaya ne ki sayar, kina ganin kaman kuɗi ne za a iya baki ko kuma kaya wani iri ne wanda ya kamata a ce an baki saboda ki ƙara jari ma
a bani kuɗi?
Amma su a can Wasai din ba ku da manyan ko kuma masu kuɗin da za su ce suna tallafa muku?
A'a, babban mu kenan gashi shine a Wasai guda ɗaya. Tijjani Adamu shine babban mu, shine guda ɗaya shi a Wasai.
A sauran irin masu kuɗi fa
ba su bamu ba. Yanzu dai sai dan Allah, Ubangiji ya sa muna da rabo.
Karancin adadin nakasassun da suka yi ilimin zamani har zuwa matakin samun diploma a Niger wata matsala ce da kungiyoyin kare haƙƙin masu buƙata ta musamman suka gano cewa tana haddasa cikas wajen samun damar morar kasan guraben aikin gwamnati da dokokin ƙasar suka ware waɗannan mutane, abinda ke fayyace girman buƙatar dagewa kan karatun yara na ƙasassu tun daga ajin farko har zuwa na ƙarshe. Ga ci gaban hirar Hamid Mahmud da Abdu Mutsallabi na gamayyar ƙungiyoyin na ƙasassu a jihar Agadez.
In su gamu mun taru masu fama da kasa sun kai mutum 100, za ka sun gamu da ke za ka samu a ciki za ka samu 5 ko 10 wanda suke sun yi karatu. Wannan kuma negligence ne, kuma na sakaci ne daga uwaye, sakaci ne wannan. Don shi ne kullum muke kira gare su yara masu kidnai. Kai shi lakon, sa ɗauke shi da mahimmanci. An wuce wannan lokacin a ce makaho bai lakon, kurma bai lakon, gurgu bai iya lakon. An wuce wannan lokacin, ya wuce. Yanzu ana cikin yanayi na cigaba na duniya. Kowane irin na kasa gare ka, an iya karantar da kai.
Ana ware muku kamar kaso a wasu ma'aikatun ne. Hakan yana sa rashin karatun ya yi illa ko kuma ya kawo a rasa wannan kaso da ake ware mana kaso su ta bangaren wasu ma'aikatu
nan ne ake asara yanzu sai dai a dauke ka wanda bai ka duk wanda ake ware mana kaso biyar kin nan cikin abin nan masu diploma suna samun information amma duk wanda bai da diploma sai dai a dauke ka manager ko labora muna kira daga gwamnati har private enterprise private wannan ka gani duk masu zaman kansu an musu magana doka ce kasar Niger ta yarda da ita ta abada kason nan biyar kenan dole ta gaya ma masu abin nan company de transport masu duka ma'aikatan ne na kansu masu abubuwa da wanda suke da wanda za a samu mutum 20 ko 30 a wurin nan yana aiki a kamata gwamnati ta yi magana abada wannan plus din biyar wannan
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin bakin da aka ji muryoyin su da wakilan muryar Amurka Zainab Babaji a jihar Plateau da Hamza Adam a Kumasi da Hamid Mahmud a Agades ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku sai anjima
a gaida sule yanzu kuma ga labarin duniya a takaice
a yau laraba ne Amurka ta agabata hukumi kan wasu hukumi uku da wani mutum daya da ke zaune a Turkiya da Lebanon saboda bada tallafin kuɗi ga cibiyar hada-hadar kuɗi da dakarun Quds Post na Iran da kungiyar Hezbollah ta Lebanon ke amfani da su a cikin wata sanarwa ta fitar ma'aikatar baitul malin Amurka ta ce waɗannan hukumomi sun samar da kuɗaɗen shiga na ɗaruruwan miliyoyin daloli daga sayar da kayayyakin Iran da suka haɗa da gwamnatin Syria a ci gaba da yunkurin kasashen duniya na ganin an tsagaita buɗe wuta na wucin gadi a zirin Gaza sojojin Isra'ila sun kai harahara ta sama arewaci da kudancin Gaza yau Laraba harahara na Isra'ila sun haɗa da birnin Gaza inda sojoji suka kashe mayaƙa 'yan ta'adda 15 a wani sumame ta ƙasa a ɗaya bangaren kuma yau Laraba mayaƙan Houthi na Yemen sun ce sun harba makamai masu linzami kan wani jirgin ruwan yaƙin Amurka a tekun Bahar Maliya kuma sun shirya ci gaba da kai farmaki kan jiragen ruwan Amurka da na Birtaniya sanarwar ta zo ne sa'o'i bayan da rundunar sojin Amurka ta ce rundunar ta USS Gravely ta harba wani makami mai linzami da 'yan Houthi masu samun goyon bayan Iran suka harba daga ƙasar Yemen yau Laraba wata kotun tarayya ta musamman a Pakistan ta yanke tsohon firaminista Imran Khan da matarsa hukuncin ɗaurin shekaru 14 a gidan yari bisa zargin cin hanci da rashawa Khan mai shekaru 71 da uwar gidansa Bushra Bibi an zarge su da riƙewa da kuma sayar da kyaututtukan gwamnati ba bisa ƙa'ida ba da suka haɗa da kayan ado da agogo daga gwamnatin Saudiya lokacin da yake kan mulki daga shekarar 2018 zuwa 2022
masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu ne yau ce kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin kafin mu sallama da ku muna mika sakon ta'aziyya ga iyalan Alhaji marigayi Idi Wudil na rasuwar jikarsa Mami Shehu Idris da Allah ya wa rasuwa a unguwar Gwangwazo da ke jihar Kano Najeriya Allah ya jikanta da rahama amin yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya karanto labarai da Julia Lewis Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Carl ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya